بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر هدو قوت شوال هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار شكرا دبو ديا دري هدو لتلاتين دبقوي ديري دا ترى قوت جولاي شكرا ميلادية تدبو بير قوم شاشدة wannan shine kaset na 67 wannan shine kaset na 67 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da ka'idojin aqidar musulunci dangane da alwala'u walbara. Ibn Taymiyyah yana karantar da mu ka'idojin alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fassarorin malaman magabata dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adun kafirai, yadda ya kamata musulmi ya guje matsarin rayuwar kafirai da tunaninsu da tafarkin ainihin addininsu da yanayin zamantakewarsu da dukkanin abin da ke da alaka da su. Waɗannan kafirai sawa'un maguzawa ne zuriyan koko kafirai ne masu littafi irin Yahud da Nasara, Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi. A darasin da muka yi a baya an yi tambaya a ƙarshen karatun dangane da yankan inji, bayan da aka tattauno matsaloli da dama dangane da hukunce-hukuncen yanka da cin abincin kafirai da kiristoci da yi musu aiki a cocinsu ko taimaka musu wajen wata harka ta kasuwancin da zai taimaki addininsu ko jana'iza irin ta maguzawa da suke yi ko makamancin haka. Duka mun ji bayanai dalla-dalla daga wannan babban malami Ibn Taymiyyah, Allah ya gafarta mishi. To a ƙarshe aka yi tambaya ina hukuncin yankan inji da ake yanzu a zamanance a kamfanoni da manyan cibiyoyi waɗanda suke ainihin mahauta ne ta zamani, wanda galibi mun ba mu da su a irin waɗannan ƙasashen namu na Najeriya, amma a ƙasashen da ba nan ba, ƙasashen Turawa, ƙasashen Larabawa da sauransu, akwai yaɗuwar ire-iren wannan practice, wannan ɗabi'a ta amfani da injina wajen yanka kaji da shanu da raƙuma da sauran dabbobi. A taƙaice, gwargwadon abin da bincike ya tabbatar shi ne malaman musulunci sun ba da halasci, sun ba da fatawa akan halasci. Fatawa ta lajnatul da'ima ƙarƙashin jagorancin Bin Baz, al'allama Bin Baz, Allah ya gafarta mishi, sun ba da halascin cin nama da aka yanka da inji, domin ita kanta wuƙa wannan ta al'ada ai inji ce, ita ma tool ce, ita ma inji ce, da sharaɗin cewa idan za a yanka ɗin ya zama an yi yankan bisa sauran ƙa'idoji, a ce asalin wuƙar injin ɗin tana da kaifi, sannan an yi bismillah wajen danna kwaɗo da linzami ko button ɗin da za a danna yanka injin ya ci gaba da yankawa, da kuma dai sauran sharuɗa da suka ambata a cikin fatoyinsu. Mafiyan fatoyin suna nan akan ainihin mawaƙa na ainihin wato internet, bayanai akan hukunce-hukunce da tsare-tsare da ƙa'idojin yankan inji. A taƙaice, a jumlace, ya halasta insha Allah, Allah ubangiji ya samu dace. Na'am. Wuyas daga cikin sharuɗin ya zama wuya aka yanka. Daga cikin sharuɗin akwai bayanin da suka yi akan a wasu kamfanoni ana yi wa dabbobin, musamman shanu ko raƙuma, manyan dabbobi, ana musu wani allura da take mai da su kamar sun mutu, saboda kada su yi yunƙuri, kada su yi motsi in an zo shigar da su wurin. To wannan ma suka ce an riga an samu matsala, domin an yanka ba sa motsawa, kuma ba a gane sanda ake yankawa akwai sauran rai a jikinsu koko babu sauran rai. Kamar mutumin da aka mishi anesthesia idan za a mishi operation, za a yi mishi surgery a ɗakin likita. To sun dai maganganu da dama, maganganu ne masu tsayi kwarai. Abin da yasa bana ganin dacewa sai mun tsawaita su, don galibi a nan ƙasar babu ma irin wannan, wato ba matsala ba ce mu yanzu wannan a wajenmu. Ina ba ta mun fahimci wannan matsala ce ga waɗanda suke rayuwa a wuraren. To kuma galibi inda akwai ire-iren waɗannan wuraren, malaman da ke wurin musulmai sun riga sun samu mutanen wajen mafita. Akwai alternative da suka samu musu. Akwai kama a kasar ainihin Canada, akwai hukuma da musulman kasar suka je suka tattauna da ita cewa su musulmai ne a matsayin su na community na musulmai a Toronto, cewa su ga ka'idojin su duk in za su kawo musu yanka to ga yadda suke so a yi. Kuma akai rubuta contract akan haka, daga duk sanda musulmi yazo da dabbar shi za a yanka mai, to wannan ka'ida ake bi. Ma'ana ka san su ba kaman nan bane yanzu da za ku yanka, da za mu yadda sa kawai anan ko doki a bakin dara duk sanan ko mu kama yanka shi, baka yi saka yanka dabba haka a gari ba, sai ka je kai register a batuwa ka an baka certification cewa eh dabban nan lafiyayya ce ta cancanta a yanka ta, sannan kuma su za su yanka maka su maika ta wurin. Ba kai isa zo a gajini a kofar gidanka ka kashe dabba ba, zaka shiga magana. To a irin don haka dole canza su kai. Don suka zo kaiwa sai suka je a hukumanci suka tsara suka rubuta MOU cewa duk sanda musulmi ya kawo yanka ga sharɗin da muke so a bi, kuma a hukumar wurin ta yadda. To kaga a irin wannan wuraren musulmin wurin ba su da matsaloli su din ma da suka zama sun addabe su, don Allah ya taimake su san dauki wa kansu mataki. Mu kuma anan ba issue bane a wurinmu, don nan galibin ba mu taɓa ganin da ake yanka da inji ba, ko da waɗannan manyan gidajen kajin namu yawanci dukan katu yake za a yi ta yanka su ne, ko ana wurgar da su suna fatal-fatal a cikin jininsu. Allah ya tsare mu. A takaice za mu tashi daga inda malam ya ce faslun, bayan da ya gama waɗancan dogayen tattaunawa akan ainihin hukunce-hukuncen zaba'ih da idi da taro da kasuwanci da kwadago da sauran irin waɗannan alaƙoƙi da za su haɗa musulmi da kiristoci ko yahudu a cikin cocinsu ko wurin bautarsu, sai kuma ya ce faslun, ga wata gaba. Fa amma saumu ayyami a ayadil kuffari mufradatan bis saumi, ya ce amma ka ga yin azumin ranakun bukukuwan kafirai a ware wata rana da kafirai suke wani biki, ai azumin wannan ranan ka saumi yawmin Nairuz, kuma a ce ga musulmi yana yin azumi ranan An-Nairuz, shine ranan bikin sabuwar shekarar maguzawa mutanen ƙasar Iran, wal mihrajan da bikin kalankuwa wanda ake na shigar damuna ko na fitar ainihin rani ko na kaka'a ko wasan al'adun gargajiya ko wasan sharo ko makamancin wasannin maguzawa, sai mutum ya ce bari yayi azumin wannan rana. Wa huma yawmani, da Nairuzu da Mihrajan ranaku ne guda biyu, yu'azzimuhumal furs, farisawa suna girmama waɗannan ranakun, faqad ikhtulifa fiha, waɗannan ranaku yin azumi a ranan da akwai sabani tsakanin malamai, li ajali annal mukhalafa tahsul bisawmi, abin da ya kawo sabanin shine shin za a samu sabawa kafirai ne idan kai azumi, au bi tarki takhsisihi bi amalin aslan, koko sabanin zai tabbata ne idan ka janye jikinka daga kebance wannan rana da wani abu na musamman. Ma'ana su suna yin biki su ci su sha su yi sauran abubuwan su da aka san suna yi, to kai kuma musulmi ta yaya ne zaka saba musu? Shin zaka saba ne in ka ki cin komai kai azumi, koko zaka saba ne in ya zama baka mai observe ranan ba, kwata kwata ka manta da ita a cikin tunani kamar ba a yi ta ba? To wannan shine asalin bedrock, shine matakin da ya kawo sabanin cewa menene zai suranta cewa a inda a sanda suke wannan bikin kai kuma kai abin da ya sabawa abin da ake kira da suna biki, shin yin azumi ne zai saba mishi, koko rashin tunanin ma akwai ranan? fa nadhkuru sawma yawmi sabti awwala, yace to dan haka farko bari mu ambaci qadiyya game da azumin asabar. To wannan jama'a, wannan mas'ala ce ta hilafa kamar da ya ambata tsakankanin malamai na musulunci ba tun yau ba. Na farko tsokacin da zan yi akanta kafin mu je cikin ta shine, yana da kyau ƴan uwa ahlus sunna su fahimci cewa wannan mas'ala ce ta sabani a cikin fiqh, kuma ba mas'ala ce take da dalilai waɗanda suke qat'iyyatu thubuti ko kuma qat'iyyatu dilala da za a ce in wane yace kaza to ɗayan da ya faɗi kaza yana kan bata ko yana kan dalala ko yana kan ainihin hawa ba. Za a faɗa haka ne kawai idan ya zama daraf ɗaya daga cikin bangarorin sabanin yana faɗan abu ne da ya bayyana san rai yake ba kan ilimi yake ba. Amma tun farko akwai sabani tsakanin malamai akan da ya kamata mu fahimta ba mas'ala ce ta aqida ba. Da ka sabani a cikin ta ahwan yana da sauki. Ina fata mun gane wannan kamar kaziyar da muka tattauna a baya game da mas'alolin da suka shafi sallar qasr ta matafi a bayan mai cika salla mazaunin gida. Sabani ne a cikin fiqh. Ya kamata da muna da hankali a wajen mu'amalantar sabani jama'a a cikin fiqh, musamman sabanin da babu wani dilala qat'iyya akan sa. Sannan ba dan haka ba shi'ar bane na a gane wani ahli sunna ne wani dan bid'a ne. Mana wanda ya yadda cewa zai yi azumi ran asabar duk da dalilan da aka bashi, ko wanda ya yadda cewa shi ba zai azumi ran asabar ba saboda dalilan suka tabbata gare shi, to kar ya ga dayan cewa dan bid'a ne. Ba shi'ar bane na bid'a. Ina zuwa malam, ba shi'ar bane na bid'a da sunna, musan wannan a ka'idar malaman sunna. Duk wani abu ya shafi sabanin fiqh in dai ba tsakanin ahlus sunna da shi'a ko ahlus sunna da khawarija ba, irin kaman mas'alul khufaini, al-mas'alul khufaini, auren mutu'a da ire-iren su, kaga sabani ne a cikin fiqh. Amma saboda waɗanda suka karkata zuwa ga wancan wasu ne ba ahlus sunna ba, to shine yake iya zama sha'ira ta bambance waye dan bid'a waye ahlus sunna. Amma dan kawai yanzu mutun yayi azumin asabar, jama'a ba a cewa dan bid'a ne ko da ya tabbata kuskure ne. Dole mu dinga wannan magana ta adalci. Haka wanda bai yin azumin asabar, kai da kake yi kar ka sake ka ce mai dan bid'a, ko da kai kana ganin ka ga musu dalilan cewa za a yi azumin ran asabar. Wannan yana daga cikin abin da yake ruɗa tunanin mutanen mu, musamman kuma saboda mu dalibai da sauran masu saurare muna ɗaukan maganganun malamai muna buga su da junansu. Mu ba mu isa mai maganganun ba, ba mu isa mu tantance ba, amma mu naɗa kanmu malamai. Duk sanda wani azumi ya zo wanda yake da wata falala ko yake da wani yanayi da ake ganin ya kamata a yi shi, in ya faɗo asabar sai ka ji hayaniya ta tashi ko ta ko'ina, sai ka ji maganganu ta arif watun kir, magana ta burge ka to da ta baka haushi. Jama'a wannan ba daidai bane. Idan ka san kai ba malami bane da ka san wannan mas'alar a ilmance, to ka kiyaye ta. In kai wato mukallidi ne sai ka je ka ci gaba da bin wanda kake takallanci da shi. Idan kuma kai tsaka-tsaki ne ba malami mujtahidi ba ba mukallidi ba, abinda yake ce ma muttabi'i kenan, wanda kake da wato zaka iya bibiyan dalilai, ka saurari maganganun malamai ko ka karanta, sannan kana da ma'aunai da ka sani na usulul fiqh, da ma'aunai na musalil hadith, da ma'aunai na qawaidish shari'a, da ma'aunai na ainihin usul da dawabit na manhajin salaf, sai ka hada waɗannan ka'idojin sai kai tarjihi gurgurdan abin da ya bayyana gare ka. To wannan babu lifi akan yi haka. Farko zan mana ishara zuwa ga wasu littafai jama'a, wanda duk wanda zai bayani akan wannan mas'alan sawa'u tabbatarwa ko korewa, yana da kyau ya fara karanta su. Akwai littafin Ma'alimus Sunan, sharhin Sunan Abi Dawuda na al-Imamu Sheikhul Islam Tsani Ibn Qayyim al-Jawziyya. Akwai littafin Nailul Awtar na al-Imam Shawkani, da littafin Sharhu Riyadus Salihin na ainihin Uthaymeen. Ka ji irin maganganun da ya faɗa da irin faɗa da ya dinga yi, ya ta faɗa. Haka littafin Ma'anil Athar, Sharhu Ma'anil Athar na Tahawi da Fathul Bari, da kuma littafin Al-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Anhar na Shawkani har ila yau. Da akwai littafin Al-Mawsu'atul Fiqhiyya Al-Kuwaitiyya, da wasu littafai waɗanda ba waɗannan ba. Akwai littafi mai suna Nihayatul Muhtaj ila Sharhil Minhaj, sharhi ne ga ainihin Minhaj, littafin Imamun Nawawi. Akwai littafi Tanbihu Dhawil Uqul As-Sadida ila Hukmi Sawmi Yawmi As-Sabti min Ghairi Al-Farida na Malam Ali Isa At-Tarfawi, malami ne mu'asil yana raye har yanzu, Allah ya kara mashi lafiya. Akwai littafin Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh As-Sunna. Akwai littafin ainihin Zaharur Raud fi Hukmi Siyami Yawmi As-Sabti min Ghairi Al-Fard na Su'ali Hasan, da littafin ainihin wato irwa'ul ghalil har ila yau na albani zamu fadu wasu insha Allah a nan gaba a takeice jama'a waɗannan littafan kana buƙatar farko karanta su dan ka san me ake nufi da hukuncin azumin asabar karahanci ko rashin sa menene maganganun da malamai suka fada akai menene inganci ko rashin ingancin hadisan to kaga wannan ita ce gaba ta farko kenan tukunna game da ingantawa ko kuma raunata hadisan nan muna fada bi kulli insafin cewa duk mutumin da a wannan zamanin kaji yana raunata hadisan nan to ɗayan mutum uku ne ko dai tsabaragen jahili ne bai san matsalolin hadisi ba to wannan kaga bai da cewa na biyu ko kuma malami ne fil jumla amma bai kware ga wannan ainihin wato qadiyar ba da ta shafi wannan hadisin ma'ana bai tattar hanyoyin ba bai iya tattauna su ba ko kuma na uku malami ne ya san abin da yake yi amma yana ta kalidanci da wasu da suka gabace shi waɗanda suka aka ruwaito daga gare su suna cewa hadisin bai inganta ba duk da maganar su marjuhiya ce ba daidai bace na malam kace mene na'am eh kware kwa di irin shine masail da suka shafi fiqhiyat a cikin mu'amala da ibada dan ku yi sabani da wani inde ba ya gina sabana akan san zuciya ba baya zama abin da za a ce ai dan bid'a ne ba ga yana yin kaza ba baya zama dalili ahlus sunna ba su haka na'am eh ma'alimus sunan al-khattabi ko ibn al-qayyim nashi tahzibus sunan ne shukran kuma shi ma akwai magana a ciki ma'alimus sunan na khattabi sai kuma tahzibus sunan na ibn al-qayyim dukkan su sharhin sunan abi dauda ne jazakumullahu khairan wato misali yanzu jama'a asali sakin hannu a sallah ba daidai bane saboda hadisai ba su zo da inganci akan haka ba dan haka dan wani ahlus sunna amma ya ce shi ba maliki ne ya sakin hannu a sallah wannan kawai yin wannan kadai bai mai da shi dan bid'a ba sai in ya mai da wannan abun sha'ira ta bambanta kanshi da sauran musulmai to yanzu yayi irin na yan shi'a kenan su ne masu shafan kafa a alula masu yin auren mutu'a masu yin ainihin wato abubuwa ire-iren waɗannan dan su bambanta kansu da musulmai ina fata mun gane wannan ina faɗa wani saboda na san mutanen mu da dama muna samun wannan matsala sai ya zama abun gaba da tsanantawa kuma ba mahalli ne na yin gaba da tsanantawa ba amma mahalli ne na ka yadda da abin da ka amince da shi ba dole sai kai gaba da wani akai ba sai kun yi faɗa da wani akai ba shi kuma ya kawo dalilan shi amma abin da nake so ne wa ƴan uwana dalibai na sai shi ne akwai dalibai masu ganganci da giringidi shine sai mutun ya dauko maganganu ya karanta na albani misali a tamamul minna sai ya ce wai duk shirme ne duk ba haka bane kuma shi ba zai iya warware sa ilmance ba kaga wannan dan takifanci ne wannan rashin kunya ne a cikin ilimi bai dace a samu wani dalibi a cikin ilimi yana wa malamai irin su albani nasu da rashin kunya bai dace ba tsakani da Allah kuma yana cewa shi ahlus sunna ne kai wanda ma yake malami ne koda yana da doctora koda professor ne shi ba dole ilimin shi ya kai na su albani ba mafi yawan su ma ilimin musu ba su kai na su albani ba malam albani nasiruddin a makarantar shi inda yake zauna ya karantar mafi yawan ɗaliban ma irin waɗannan ne farfesoshi ne da daktoci da ɗalibai masu yin postgraduate daga jami'o'i ake turo su zo gurin shi neman fa'ida an za su yi thesis haka wannan malami ya ba da labari a cikin tarihin shi mai suna Hayatul Albani ya ba da labari akan irin waɗannan ya kawo sunayen mutane da jami'o'in da suke aiko ɗalibai in an ba su topics za su yi bincike akan hadisi ko fiqhu ko usul fiqhi sai su tashi takkanas ta Kano su tafi Amman Jordan su tafi gun Albani wajen neman fa'ida gashi ko digiri ɗaya bai da shi laka digiri jama'a baya alamta cewa wai kana da ilimi iya kaza tunda isu masu digiri ma sai ga wani dakta amma kuma ilimin su ba iri ɗaya ba ku mun gane wannan kamar da shekaru misali ta iya wani shekarar shi 40 wani ma 40 amma gogewar su a rayuwa ba zai ta zama ɗaya ba saboda kowa gwagwarmayar da yayi da irin moriyar da ya ci ta rayuwarsa daban da ta wani lambobi ne kawai ina fata mun gane wannan jama'a to ya kamata dai mu shiga taimu za mu dan yi bayani insha Allah a ƙarshen waɗannan darussa game da wannan matsala mu da muke cewa babu kyau azumin asabar saboda hadisai sun inganta. Kamar yadda na faɗa, hadisin da baka taba iya rawanta shi a ilmance ƙarya ne, a ilmance ba zai rawanta maka ba. Din zaga anan ƙasa akwai malamai waɗanda malamai ne kuma na gaske, suna wannan jur'a kawai su faɗa su wuce, ba su iya tsayawa su bayyana dalla-dalla, su mai da martani ga maganganun da Albani ya yi misali a cikin Irwaul Ghani mujalladi na 4 a lamba hadisi na 900 gashi 900 da ainihin wato 60 Albani takhrijin hadisin hadisu la tasumu yawm sabti illa fi mubtarida alaikum, da wuya ka samu irin wannan takhrijin a wani waje ba littafin nan ba, da wuya yanda ya kawo hanyoyin daga littafai ma waɗanda suke har yanzu makhsutat ne ya tabbatar da lallai hadisin ya inganta. Ittiradi da wasu ke tuhuma hadisin da shi bai tabbata ba, maganan nasikh wal mansukh da aka kawo bai tabbata ba, da maganganun da su Imam Malik suka yi akai, su Imam Zuhri, su Abu Dawuda, duk sai da Muslim martani akai. Da haka hadisi dai, hadisin Al-Busra game da ainihin wato azumin Asabar babu kyau, wannan hadisi ne ingantacce kamar hasken rana. Haka littafin Zahrul Raut, na ta duba asalin nuskar da muke da ita banganta ba, sai wannan wacce take ainihin photocopy ne aka yi daga kan internet. Wannan shine littafin Zahrul Raut na Malam Ali Hassan Al-Halabi, za ka yi samun shi akan internet wannan, in kana data sai ka sauke shi akan format na PDF. Wannan shine asalin bugu na ƙarshe da aka mishi. Anan ma ya bi hanyoyin ɗaya bayan ɗaya ya yi takhrijinsu, bayan da ya gama takhrijinsu ya bi kuma ƙawa'id na usulul fiqhi ya tattauna game da sabanin da aka yi. To kana buƙatan kafin ka buɗe baki ka dinga waɗannan maganganun, kana da buƙatan duka zauna ka karanta waɗannan. Mu da muke waɗannan maganganun duka sai da muka karanta, ba wai alfadi ba, duka tunda Malam Albani Allah ya gafarta mishi ya karanta da waɗannan ka'idojin, kuma muka samu hali bayan da muka ji karatun a gaban shi kuma muka koma muka bibi waɗannan satukan da muka karanta su fiye da shekara 10 da suka wuce jama. Da haka da maganganun da muke yi ba wai muna yin su ne da ka ba, ya kamata in za ka yi waɗannan maganganun ka koma ka sake karanta waɗannan tukunna, ko da kana cewa eh ya halasta, ya zama za ka faɗa ne a ilmance, za ka faɗa ne bayan ka iya mai da martani ga waɗannan maganganun. Ina fata mun gane wannan, kamar yadda mu yanzu za mu faɗa ne bayan mun iya mai da martani ga duk maganganun da wasu suke yi akai, cewa in azumi ne mai falala za a iya yi, in azumi ne wanda yake kasa ba za ka iya yi, in kaza ne in kaza ne. Duka waɗannan Ibnu Qayyim ya kawo su a cikin Tahdhibus Sunan, da kanshi kuma ya ce amma fa asalin istisna'in ba zai yi wani abu ya shiga ba, ya ce su wani sun ce kaza, su wani sun ce kaza, su wani sun ce kaza, amma istisna'in da annabi ya shi da kanshi bai bari duka waɗannan abubuwan su shiga. Ibnu Qayyim kenan da kanshi haka ya faɗa. Wato tsana ce kawai mutane suka sa wa azumin Asabar, tsana haka nakan faɗa, don kana da misalai da za ka bayar da yawa akan inda suke aiki da irin wannan ka'idar da muka aikata anan, kuma babu wanda yake musu. Alal misali, babu wanda yake musun haramcin mace ta yi tafiya kwana ɗaya da wuni ɗaya ba tare da mijinta ba. Akwai malamin Allah da ke da musu akan wannan? Babu. Saboda hadisi da manzo Allah karara ya ce bai halasta ga mumina ko ta yi tafiya rana ɗaya da wuni ɗaya ba tare da muharramanta ba, yana cikin Bukhari da Muslim. Sai kuma ga hadisin ainihin sahabi a Barau dan Malik da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka san ƙasar Hira, yace ban sani ba, yace to in ka rayu za ka ga mace ta taho daga ƙasar Hira ita kadai ta zo ƙasar Makka, ta zo ta yi dawafi ba ta jin tsoron komai in ba Allah ba. Yace ah, sai na ce arena to ina yan fashin da ke kan hanya, yace amma ina raye sai da naga haka, sai da naga haka cewa an wayi gari mata suna zuwa su zo su aikin haji su kadai. Yanzu wannan labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, can kuma doka ce, babu wanda ya dauki wannan labarin yace to wannan yana cewa a ƙarshen zamani daga baya zai halasta mata su dinga tafiya su kadai, babu wanda ya taba daukan wannan, saboda wancan mahzuri ne kuma nassi ne, wannan kuma labari ne. Kamar da annabi ya ce ya hana shiga makabarta da takalmi, a wani hadisi kuma ba da labarin za a dinga jin ƙaran takalmi, baya da labari baya zama hujja akan halasta abin da aka haramta. Ina fata mun gane wannan. Ka sake ɗaukar misali hani game da yin azumi idan sha'abana ya guta kowa yadda an hana ko ba haka bane idan ta saba sha'abanu falata sumu hadisi ne ingantacce al-imamu abu dawud at-tirmidhi suka fitar da shi to wane ne zai ce bayan sha'abana ta guta kawai na kirkira al'ada yin azumi in ce ai akwai falala alhamis da litinin bari in ci gaba da yi ba wanda zai ce haka ba haka bane jama'a idan ana ranar idi yau ta zama litinin ko ta zama alhamis akwai wanda yake yin azumi ce saboda ya saba zai ce ba a yin azumi saboda mai saboda annabi ya hana azumi ranar idi amma kuma annabi ya ce azumi ranar litinin yana yi shi ma yana yi ran alhamis me yasa baka dauko wancan halalcin da falalar ka ce bari kai azumi ranar litinin da alhamis ba a cikin ayyamu tashrik akwai layalul badar domin akai akai sallah 10 ga wata 11 12 13 14 duka ayyamul bi a cikin su kwanakin tashriki ne ko to na ƙarshen nan da na biyun ƙarshe 13 da 14 in ka dauke su kuma suna cikin layalul badar wanda su ma akwai falalayin azumin su na annabi ya ce kar ku yi azumi ranan tashrik ayyamu tashrik ayyamu akalin wa shurbin ko ayyamu mina can kuma ya bada sunnancin yin azumin 13 14 15 amma da wani yake yake nan da kin yin azumi ko babu wanda yake tunanin bari azumi waɗannan kwanakin ina fata mun gane wannan haka an ka dauki ka'idoji da yawa ire-iren waɗannan sunana misalai waɗannan misalai ne kawai a kurkusa waɗanda suke nuna irin aikin da mu da malaman mu suka ba mu fatawa akan kar'a azumi ran asabar da irin wannan kaida aka aiki shine taqdimul mahdhur ala al mubih a gabatar da abin da yake babu kyau akan abin da yake akwai kyau idan aka samu karo tsakanin hadisai guda biyu da suka halasta wasu suka haramta kuma duk sauran da suke mana munazaa akan wannan abin su ma suna yake da wannan kaida inda ta dace da san zuciyarsu kenan me yasa suka tsana azumin asabar shi me yasa suka tsana hadisin azumin asabar kana ambata wani zai ji kamar ka zagi koshi kaga babu adalci a cikin abu da lazima haka sai su dinga yin azumin ranakun tashriki 13 da 14 tunda akwai azumin da akwai hadisin da yake akwai falala a ranakun amma za su ce maka a ai wani hadisin ya ce ka ai wannan ma ka suka ce ai wani hadisin shi ma ya ce ka ai Allah ya tsare mu bari mu ji maganganun tukunna da malam ibn taymiya ya fada kafin mu zo mu karasa waɗannan bayanai na malam eh eh abun nake maganganun fiqhu shine wanda suka yi maganganun can daban ai ba da ka suka yi su ba sun dogara da wasu hadisi ne ka bayyana kuma suka ce wannan bai inganta ba shine ma'anar maganganun fiqhu kuma fiqhu ai wannan ba aqida bace me kake so ka ce kware ko haka take in nasibu ba wata magana zaka kawo wannan haka yake daidai ne kuma suna da abin da suka rike a matsayin nasi abinda ana rabon masail zuwa ga ibadoji mu'amaloli a cikin ibadoji akwai aqida akwai fiqhu to duk abin da shafi aqida to wannan babu sassauci ga wanda ya saba mishi amma abin da shafi fiqhu akwai matakan da ake hukunta mutumin da ya saba wani abu da kai yadda da shi a cikin fiqhu to daga cikin matakan na wato fiqhu na khilaf din shine wanda ya saba wa wani abu da kai da shi a fiqhu baka mai da shi dan bid'a dan kawai ya saba wa fiqhun ka ko da fiqhun naka ingantacce ne nashi ne mai rauni ma'ana yanzu wanda ya zo sallah baya jirtatul istiraha ba dan bid'a sunan shi man ce dan bid'a ana nufin mu'tazili ko khawariji ko rafidi ko dan shi'a ko makamantan su wannan abun malaman musulunci na farko su ake ce ma yan bid'a da san da ake magana akan yan bid'a da waɗannan ake wanda suke da bid'o'i a cikin aqidu amma wanda yake da sabani da kai a cikin fiqhu sunan shi kai mukhalif idan sabanin ya kai ga cewa an fahimci abin da yake san rai ne sahibu hawan ne shi san zuciya yake to za hukunta shi akan haka amma zai zama a ce mishi ai dan bid'a ne domin dan bid'a hukunci ne akan aqida ba hukunci ne akan fahimta ta fiqhu ba to kuma dan in ka ce mishi dan bid'a zai lazimci wani malamin sunna da kai da shi ka mai da shi dan bid'a shi ba domin yanzu wannan maganganun da muke ta korewa fatawa Imam Malik ce fatawa ainihin wani bangare na mazhabin Abu Abu Hanifa ne kuma zaka ji Imam Ibn Taymiyyah din shi ya fata washi kenan kagan kace duk wanda yace azumin asabar akwai kyau dan bid'a ne to zata yi reshi da yawa magana ba zaka iya containing consequence din ta ba na'am yau wato wani irin rusawa to kaga shine wannan bid'a rashin yadda da hadisi yau yanzu ya koma aqida ƙaryata hadisi yanzu wannan kaga nau'in na mu'tazilanci kenan ƙaryata hadisi da khawarijanci qalaqata ne yake kenan bai yadda da hadisi ba fil jumla ko yana zaban wanda suka dace da san ranshi to yanzu wannan ta bangaren ƙaryata hadisi amma wanda yace shi agun hadisi ne bai inganta ba kaga magana yake ta ilimi inda ilimin yake duk ita din an ce magana ce mai rauni ko wanda yace ni na fassara shi ne irin fassarar da suwa na saka mai kuma akwai wannan fassara wato ina so ne mu fahimci akwai ka'idar ilimi da in ba wai aqida ba fa dan ka saba mutum bai zama dalilin fada daga ba fa tsakani da Allah dole mu fahimci wannan mu kanmu ma da wannan zafin da za ga mutum wani sai ya daina maka magana akan wani abu da ka fahimta daban da ya fahimta babu wani abun nan a cikin gazaba a ciki dama Allah bai yi mu dan din mu dace da ko da hankali iri daya ba wala yadhallu mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum ba za a gushi ba ana sabani sai abinda Allah yayi rahama akan shi kuma dama dan haka Allah ya ci mutane dan su rayu su sabani ya musu rahama to ashe ba za a gushe daga sabani ba abinda ba a so shine zama da gangan kake sabani amma idan abu ya tike akan wannan ita ce fahimtar ka kuma a ilmance ka fara ko a ka'idar musulunci baka da laifi inde kai malami ne misali ai shi sa ake ambata maganganun su Abu Hanifa su Imam Ahmad su Ibn Abdul Barri kuskure kuma sai a ce Allah ya gafarta musu saboda ba a zargin da san rai suka yi lazumin wanda sai a ce to kaga sun zama ɗan bid'a wanda ke wannan tabargazar kawai shine Ibn Azmi kuma malamai sun kuskurantar da shi akan haka wanda da zaran ya kai wani kuskure sai ya ce kai wa Allah ƙarya wannan magana ce taqawul ala Allah suka ji ya ce wa qala ba'du man la yakhshal kadhiba ala Allah wani wanda baya jin tsorewa Allah ƙarya ya ce yana ishara ga Ibn Abdul Barri ko baji ko wani to malamai sun mishi ainihin inkari akan irin wannan mu'amalatar da yau malamai amma in kana karanta littafai mutawwalat za ka ga yadda malamai suke wa junansu cin diddige da raddi ba tare da sun aibata junansu ba karanta alal misali Ibn Hajar a cikin ainihin wato Fathul Bari yana raddin maganganu da yawa na malamai amma cikin natsuwa cikin girmamawa ce wane ya ce kaza amma an ci gyaran shi da cewa kaza wane ya ce kaza amma akwai tababa game da maganar shi da irin waɗannan abubuwan to wannan ma irin ta ce fa mas'ala ta yi zafi ne saboda misali a Zaria gari ne da ake da awareness akan addini mutane sun damu da harkar addini to damuwar da suka yi ta kuma sai suka zake kowa ya dauka shi ma yana da stake na malanta a harkar addini da haka kowa yanzu sai kaji yana waɗannan maganganun duk sanda mas'alar nan ta taso da sai a kyale iyakan waɗanda ake cewa malamai ko ƴan makaranta sai su tattauna kuma su tattauna cikin natsuwa da girmama juna ina fata mun gane wannan jama'a ba wai kawai dan nassi shikenan sai a ce wane ya saba to kawai dan bid'a bane a ba daidai bane wannan sai an bi waɗannan ka'idojin Allah ya tsare mu to malai yace fa nadhkuru صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء دقى أينه إرؤور عبد الله دم بسر دم أبي بسر المازني السلمي دقى أينه إرؤوس الصماء بنت بسر المازنية كنا وأن الصماء صحابية تي الله يكار متى داتتي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم qala tace manzon Allah ne ya fadi cewa la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturid alaykum kar ku saki ku yi azumi ranar asabar sai in azumin farilla ne wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin idan dayan ku bai samu wani abu ba sai bawon inabi aw uda shajaratin ko kuma ainihin bawon bishiya wa fi lafzin walla fa yace illa uda inabin aw liha a shajaratin bawon inabi ko bawon ainihin wato bishiya liha shine bawo wanda yake jikin fruit kaman bawon mangoro kaman bawon ainihin wato dinya an ka bare shi to wannan shine liha amma shi kuma wancan da ake ce ma ainihin oud shine gaba ko bawo mai kauri dake jikin bishiya gabar bishiya kuma kaman ta haka falyadmuhu falyambughu mutum bai samu abinci ba sai wannan abun ya samu to ya sa a bakin shi ya tattauna ya hadi ko ya tattauna idan bawon bishiya ne ya tsotsa abin da ke jiki dan ya zama da ya karya ainihin wato tsabar bakin shi rawahu ahlus sunan al arba'a masu sunan al arba'a abu dauda da ainihin imamu tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sunni sunan al arba'a ko sun ruwaito wannan hadisi wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadisun hasan yace hadisi ne wannan kyakkyawa wa qad rawahu an-nasa'i min wujuhin ukhra al imamu an-nasa'i ya ruwaito ta hanyoyi da dama wannan hadisin an Khalid wa Abdullah ibn Busri daga Khalid da Abdullah dan Busri wa rawahu aidan an Samma' an Aisha ya sake ruwaito shi daga Samma'u daga kuma Aisha wato shi Imam an-Nasa'i ya kokarin ruwaito hanyoyin da aka yi da a wasu na da ittirabi ne ya ruwaito su kala daban-daban kamar yadda ya saba mu'amalantan hadisai masu hanyoyi da dama wa qad ikhtalafa al-ashhab Ibn Taymiyyah yace malamanmu Hanabila kenan ko sun yi sabani wasa'irul ulama'i fihi da sauran malaman ma da ba malaman mazhabin mu ba sun yi sabani akan wannan qala Abu Bakr al-Asram al-Asram yace wa samitu Aba Abdullah yus'alu an siyami yawm as-sabti yaftaridu bihi an tambayi al-Imam Abu Abdullah Ahmad dan Hanbali kenan Allah ya gafarta mishi game da azumin ranan asabar mutum yayi azumin ranan asabar kadai fa qala sai yace amma siyamu yawmis sabti ya tafarradu bihi azumin ranan asabar shi kadai fa qad jaa fi dhalika alhadithu hadithus samma yazo game da wannan hadisin samma'u yazo game da wannan to mu rike wannan na daga cikin usul na mazhabin Imam Ahmad an aka mai tambaya ya bada amsa ya fada hadisi to yana nufin wannan hadisi shine mazhabin shi to amma mu kalla yayi kaidi da mene ifrat an fara samun tatabar zaki nan tun daga nan kenan in ba ifrat bane to ba wannan bace fatawashi kenan a zahirin maganarsa ina fata mun gane wannan yani hadith thawr an yazida an khalid ibn ma'dan yana nufin hadisin ainihin thawr daga khalid dan ma'dan kamar yadda na ambata jama'a wajibi ne da tafancin mutumin da zai magana akan su ya je ya magana tukunna ya karanta su ya san menene dan akwai fitintunu da suke tasowa akan wannan kamar yadda muka maga misali da azuma yanzu ranar Arafa da ake tatabirza da mutane akan sai an yi azumin ta zo Asabar masu wannan magana sun yadda da cewa mai aikin haji kai ya azumin ta the same Arafa wanda suke cewa mu anan sai mun yi Asabar sun yadda wanda ya je aikin haji kada yi me yasa saboda sun yadda shi annabi ya ce kar ayi ko kuma baya yi me yasa suka gaza yadda da wannan ko mun gani wanda han fatawa malamai suka yi ta maganganu akan mata kunna wai shi kanshi azumin arfan da aka hana mai aikin haji me yasa aka hana shi shin saboda Arafa idi ne ko ko saboda ya samu karfin ibada tabbas Arafa idi ne mun karanta a baya nan makaniya zamaniya wanda mutumin da baya wajen to idin bai shafe shi ba sai gobe ne nashi domin gobe ne na duka musulmi 10 ga wata amma wanda yake mauqif to shi idi yake idin shi ya fara tun daga wannan rana to idin ne ya hana shi azumi ko ko saboda karfin da yake so ya samu na yawaita ibadoji akwai wannan magangana akwai maganar da wancan malamin mai Nihayatul Muhtaj yayi al-Imam Shahabuddin Ramali yayi magana akan karhancin yin azumin ranan Asabar ba karhanci mutlakan ba idan kana garinku sai aka ce yau Asabar amma ba ku da labarin shin yau 9 ga wata ne ko 10 ga wata yau 9 ga wata ne sai ya zama daidai da Arfa kenan ko ko 10 ga wata ne sai ya zama daidai da sallah yace kar ai azumi yace kar wanda ya azumi ranan dan kai ya zama kai azumi ranan sallah sai mana sai ya dauka sallah falalar sallah akan falalar azumi ya dauka falalar shan ruwa akan falalar
yin azumi saboda muhimmancin bikin na sallar yafi muhimmancin azumin nafila ko mun gane da ba muhimmancin bikin sallah ta ranan aikin haji yawmul hajjil akbar ranan sallah yafi muhimmancin azumin nafila na arafa mu san wannan da haka in ana ta tabar da yau 9 ne ko 10 ga wata misali a lokacin da ba a iya sanin ran yaushe za a yi arfa a makka muna nan mu lissafin ne daban sai muka zo wajen cikar watan zulqada sai muka samu yayi mana wato ya mana baduhu 30 yayi ko 29 kaga daga nan lissafin mu zai samu matsala ko to ran da za mu lissafa 9 ga wata koda ba za mu yi idi ranar ba mun bari sai gobe ne idin mu to kar mai azumin arafa rana tunda bamu da tabbas arafa ce kai ya zama muna yin azumi amma kuma a hakikanin al'amari 10 ga wata ne saboda bikin sallah babba falalar shiga musulmi zalalar da za a samu ya fi falalar da za a samu ga wanda ya zama arafa dan haka azumin arafa wani na iya yi wani ya bari amma bikin fa dole kowa yi mun gane wannan malamai sun ba da fatawa akan wannan malamai sun ba da fatoyi da dama akan maganganu irin waɗannan mutum bai san su bai taɓa karanta su ba wani ma bai taɓa ganin littafin ba amma kuma ya da cewa akan wannan matsala musamman a yanzu da ake da malaman Facebook da Twitter da malaman WhatsApp kowane idiot sai kawai ya je wani rubutu ko ya kafa wani kawai yana ta sharing din shi a groups kawai da dandamalai kuma kafin ka ankara waɗannan yan boko kowa na da data kawai shikenan kafin ka ce kanzil sai ai sharing din shi sau 1,000 duk wanda kai magana ko sai ce ai ya gani a group din Ahlus Sunna a group din Sunna a group din Salafiya Salafiya wacece Ahlul Hadisi Ahlul Qur'ani duk an sa musu sunaye yusammunaha bi ghairi ismiha zaka ji har wani group ma wai na gara na wani ya saka ne tuni na fita wai al ulama'u warasatul anbiya sai na jiga bana na faduwa tuntuni ne ditin din group din nace ka ji wani dakiki da neman suna wai al ulama'u kawai ka dauko mutane waɗanda kawai kake ganin ka san su sai iya lirabi kawai ka ce su ne al-ulama saboda an yi zamanin an zo zaman da babu malamai wani ko takhrijin hadisi ko ya dai ba zai iya maka ba akwai wanda a cikin hala ba zai kanta da baiquniya ba littafin ɗan islamiyya a musalul hadisi Allah kama wani zamani ne da zaka rasa ma abinda zaka ce wallahi wata rana sai ka rasa abinda zaka faɗi shine magana ibn mas'ud idan aka wayi gari ilimi ya zama jahilci sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna ka kawo sunna ce ka kawo bid'a in ka soki bid'a ce ka soki sunna shine irin wannan zamanin jama'a Allah ya tsare mu na'am wace lamba kenan eh wa qala abu da hadisin mansuh malam da zamu zo da maganganu insha Allah idan mun gama karantawa za a yi photocopy wannan irwaul gari wanda yake da tamamul minna ya je ya bude ya sa lamba ya sa alama gashi daga shafi na 300 405 gashi a cikin tamamul minna duk zamu karanta malam duk da mallal albani namu Allah ya gafarta mishi ya riga katala hadhihi almas'alata basan katalaha basan amma zamu raka abin da yi ne kawai ina fata mun gane sannan sai mutane reference da azumin asabar sunan kasa din kenan ko tamamul minna in kana da shi ka je ka bude shafi na 405 ka sa alama wanda yake da irwaul garid mujalladi na 4 gashi daga shafi na 118 lamba hadisi na 960 za a yi photocopy ga wanda ba su da shi littafin zaharul raut gashi wanda yake so zai yi photocopy muna da asalin masu ingancin akwai dan karamin littafin lu'ulatul bahrain fi hukm siyamis sabtain gashi na wani malami ya daliban albani duk da yake a wasu wurare ya samu ainihin kanshi cikin wato kunci yayi kokarin ya waske amma ina waskiya ta kiyuwa nayi sha'awa yanda ya rubuta binciken duk da ya kokarin ya waske sosai ya tafi akan cewa ya halasta amma in ya tafi sai dalili ya sa shi a kwana saboda an riga an shayar da shi wato zumar sanin muhimmancin dalili jama'a gonci galibi waɗanda za ka ga suna da irin wannan tunanin na a buge hadisan sun sha guba ne ta sanin ta rashin sanin muhimmancin dalilai da kuma cewa in fa hadisi yazo to shi kada ya isa hujja inda duka tsawon zamani ba aiki da shi ba yanzu kai ka tabbatar da hadisi ne bai halasta ma ka aiki da shi ba wannan tace rigimar Sumala Albani da su Usaymin Allah ya gafarta musu gaba daya da musamman malam Isma'il al-Ansari akan hukuncin sanya zinare muhlaq rigima ce da aka tayinta har yanzu bata gama mutuwa ba duk sun mutu amma bata mutu ba yanzu sai da suka yi raddi Albani ya raddi suka yi raddi aka yi raddi aka yi raddi da kuma magana akan wajabcin niqabi da musabaccin sa duka irin wannan ne ga dalilai sun gani amma suna ganin girman wasu malamai fiye da dalilan yanzu misali jama'a mu dauka Ibn Taymiyyah dinnan da Ibn Qayyim muna ganin girman su sai a matsayin su na malamai kuma har inda kasar Makka inda ake gani badar tauhid har zuwa nan Najeriya da ko ina an saba sallamawa Ibn Qayyim da al-Imam Ibn Taymiyyah akan masail da suka infiradi da su masail din da babu wanda ya fade su sai su an saba ba haka bane jama'a saboda ana da sika akan bin su ga sunna da ilimin su ko za su zo da mas'alar saba kowa a duniya kuma zaka ga duk malaman nan na Makka da na ko ina da ake cewa ahlus sunna salafiyya wahabiyya ɗan izala ɗan komai suna rada wannan maganganun amma me yasa Albani shi dan yayi infiradi da magana kuma yafi kowa dalili ba za a yadda ba me yasa uwar wayewa kashi a gado yafi kowa dalili dalilai yake kawo ba ra'ayin shi ba amma sai a ce wannan ba a taba ji ba su ma sa da magana da ba a taba ji ba maganganun da suka yi akan fana'un nari kuskure ne Ibn Qayyim da Ibn Taymiyyah dukan su Allah ya gafarta musu amma sai da malamai su kokarin su kare su saboda girman su da ake gani sai da al-Amir as-Sanani ne yazo ya buji-buji da su yace duk kuskure ne wannan littafin nan dan karamin littafi haka Amir as-Sanani wannan mai Sublu Salam Mala Albani lokacin da aka kore shi daga ana nema a kama shi ya gudu za a ci zalin shi a kasar Dimashq ya je ya zauna a ainihin Amman ya wata 6 ya gudun hijira da kanshi ba da labari bai tafi da komai nashi ba da yaje malamin da ya sauke shi abokin shi ne alabrarin shi tsince littafin makhtuta sai ya dauke shi ta gikin shi aka buga shi na manta san littafin sunan bai hadalto mun ba duk karamin littafi ne aka akan abin nan raddi akan alqa'il bi fana'in nar masu cewa wuta gaba daya jahannama in aka gama zama labisina fiha ahqaba dinnan aka gama ahqaban to za a gaba ɗaya za a darkake wuta a waye gari babu ita gaba ɗaya ragowa ƴan wuta Allah saboda wa rahmati wasi'at kullu shay'in sun ga hujjoji sosai ba har da wata magana ake cewa daga ima daga sayyidina Umar tana cikin musannad na Ibn Abi Shayba da tafsirin ainihin wato a wannan al-Haris Ibn Abi Usama magana ce da yake bata inganta ba suka ce to daga nan Allah zai fito da dukkanin ƴan wuta gaba daya a wanke su a kai su aljanna sai zama kawai sauran ni'ima kadai saboda a wajen ni'ima to ba ta karewa amma wajen azaba Allah ya yi ishara ga karewarta wannan ita ce fatawar Ibn Taymiyyah ita ce fatawar al-Imam Ibn Qayyim karanta littafin ar-ruh karanta jira'ul afham karanta fatawa ta Ibn Taymiyyah amma magana fa an san kuskure ce amma saboda girman su jama'a da karama waɗannan malaman ko sai aka su kuskurantar da su kun tuna magana da Mala Albani namu yake Allah ya gafarta mishi yace akwai magana da zai karanta ta Mala Abubakar Gumi sai ya ga magana ba daidai bace amma sai ya suranta kaman shine bai gane ba kawai saboda girman Abubakar Gumi a cikin ahlus sunna da sanin shi akan cewa malami ne na ƙwarai a irin haka tana faruwa sosai ga mutumin da aka riga aka yarda da cewa na kirki ne kuma gano nan jama'a to me yasa ga waɗannan malaman su idan suka samu matsala to sai a daga musu kafa amma Albani saboda shi ba Balarabe bane saboda Albani dan Albaniya ne saboda Albani akwai matsiyata dake kin shi kuma ma da su a nan kasa waɗanda ma ba su kai farcen shi ba wajen ilimi ba su kai farcen ma wato dan karamin almaziri da zauna a makaranta Albani ba ma ba su ma kai farcen shi ba amma suna da baki dan sun samu lasifika khalalaki aljaw fartai sai su fada abin da suka gada ma wannan ko ina ana samun su a farakh ne ƴan tsaki ne a cikin malamai a takeice jama'a mu dan yi hakuri mas'alan nan ko na san tana ce mutane to hakuriya na sani in Allah ya so zamu dan bata wato gurgurdan abin da Allah ya sauke na karin bayanai kamar yadda nayi ishara ga wannan littafin a katukan da zasu biyo insha Allah zamu tattauna bayan mun gama jin maganganun Ibn Taymiyyah akai kuma gashi dama gaba ce ko yanzu insha abana a Shawwal ne lokacin azumi ne kuma ko je malam Musa mai shawi a cikin hudubar shi sai da ya gigara cewa to an yi sabani game da azumin Asabar amma dai annabi hadisi ya inganta annabi ya hana kaga duk wanda ya ji wannan al-isharatu takfil aqil Allah ya tsare mu to malam ya ci gaba da cewa يعني حديث بصر أن أختي السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا سيفترد عليكم قال أبو عبد الله الإمام أحمد يتي وكان يحيى بن سعيد يتكيه مالا يحيى بن سعيد القطان بب مالا يا كسن تي يتكيه ينا وجه وانا حديثا إن دو كرن تد إلمي تو سيد لك حديثا سيد كباسش معنى حديثا يا مي أويا ya ci mai tuwo a ƙwarya azan tun malami daga kai da ilimi ka samu wannan yanzu akwai mutumin da in yazo yana karanta da sayyid muslim jama'a in yazo kan wannan hadisin na magana iyaye annabi suna wuta sai tsallaki ko kuma ci tu jama'a wannan dai babu ruwan mu dai karanta kai mu ci irin tafsirin da ake dada an ce ko zuraka dallan fa'ada sai a ce to mu je gaba eh ba za a fada ba ko na'am wa aba an yuhaddithani bihi yace malam Yahya dan Sa'idu amirul mu'mina fil hadis ya kiya koya ma imamu Ahmad wannan hadisin wa kad kana sami'ahu min thawr tidda kuma Yahya din ya ji wannan hadisi daga Thawr qala yace fa sami'tuhu min ibn Abi Asim ni imamu Ahmad sai na koma na ji wannan hadisi daga ainihin ibn Abi Asim shine Ad-Dahhak ibn Makhlad ainihin wato Abu Asim an-Nabil kenan ko shine ibn Abi Asim wannan magana jama'a kamar yadda muka ambata zamu ƙara ambata ka koma littafin al-Mughni na Ibn Qudama zaka ji wannan maganganu wa qala al-Afram wa hujjatu Abi Abdullah fi ar-rukhsa fi sawm yawm as-sabt Afram yace dalilin al-Imam Ahmad wanda yasa Imam Ahmad ya bada sassauci game da azumin Asabar anna al-ahadith kullaha mukhalifa li hadith Abdullah ibn Busr cewa dukkanin sauran hadisai sun zo sun saba wa hadisin ita wannan baiwa Allah hadisin Abdullah dan Busur minha daga cikin hadisan da suka saba wannan hadisi hadisu Ummu Salama hina su'ilat hadisin Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye ta aka ce ayyul ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aktsara siyaman wadannan ranaku ne manzon Allah ya kasance aktsara siyaman laha wanda yafi yin azumi fiye da kowane rana fa qalat tace as-sabtu wal ahad yana yin azumin asabar kuma yana yin azumin lahadi wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da Ibn Khuzaima haka ainihin al-Imam ainihin Ibn Hibban mala albani ya inganta wannan hadisi wa minha hadith Juwayriya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yawm al-jum'a hadisin Juwayriya bintul Harith al-Khuzaiyya ummul mu'minin radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita a wata ranar juma'a asumti amsi tana azumi ran juma'a sai ya ce da ita kin yi azumi ne jiya qalat la tace a qala turidina an tasumi gadan kina so ki azumi gobe fal gadu yawmus sabti goban juma'a kuwa automatically asabar ne kenan zaka yi alamis da juma'a da asabar zamu zo mu ji bayani akan wannan ma tsakanin waɗanda suke ganin wannan yayi fadi wancan ya rage shi ko kuma wannan shi ma wani dalilul istisna'i ne cewa wanda ya juma'a zai iya asabar akwai wanda suke ganin haka cewa shi ma wannan dalilul istisna'i ne kamar yadda illa fi maftarida alaikum dalilul istisna'i ne to haka nan ma illa man sama yawmal juma'a akwai masu wannan magana kuma magana ce wadda take wajiha a cikin hanci jama'a na fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa hadithu abi huraira na annabi sallallahu alaihi wasallama an sawmi yawmil jumaa gashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi na abu huraira aka ce ya hana azumin ranar jumaa illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu sai in an hada da rana ta kafin shi ko ranar bayan shi fal yawmin ladhi ba'dahu huwa yawmus sabt wannan hadisi shi ma tabbatacce ne wa minha hadithu annahu kana yasumu sha'bana kullahu wa fihi yawmus sabt hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin sha'bana gaba ɗayan shi a ciki kuma akwai ranar asabar sai dai wannan malaman da suka sharhin wannan hadisin sibin hajirin sun bayyana ma'anar shi cewa kullahu dinnan litaglib ne, ba wai ana nufin kullahu kwana 29 ko 30 ba, kamar idan kace na kwana ina dinki bai nufin tunda rana ta fadi har alfajir yake to kana zaune ka ta kake ki bai nufin haka, sai da aka yi magruba aka yi isha ka ci abinci ala ka fara bacci ka tashi karfe 10 haka in kace na kwana ina sallah waka cewa sun kwana suna kira a wurin nan bai nufin tun daga faduwar rana har fito alfajir bai nufin haka, yana nufin wani bangare na dare wanda hala yafi bangaren da bai wannan aikin ba, aka ce wuni muka yi muna cin abinci ranar sallar nan, shi wannan yana nufin tun da aka wayi gari sallar nan a cikin cigage ka nufin ka ci anjima ka ƙara ci anjima ka ƙara ci ko mun gane wannan haka, aka ce an wuni ana surutu ko ko an kwana ana fira da irin waɗannan da mutane sun saba da wannan fadan abu litaglib dan yazo sai a nuna kamar an yi duka amma taglibi ne, ina fata mun fahimci wannan jama'a yawa, to shine sai to kaga wannan bai zama hujja ba da mantun farko tunda shi bai nuna ainihin wato gaskiyar tabbacin cewa yayi azumin sha'abana gaba da shi din ba, wa minha annahu amara bi sawmil muharram, kuma annabi yayi umarni da ayi azumin watan al-muharram daga 1 zuwa 10 ga wata, wa fi yawmus sabt, dole akalla a samu asabaci kwaya daya a cikin ko kwaya biyu a cikin wannan kwanakin, wa qala kuma annabi yace man sama ramadana wa atba'ahu bi 60 min shawwal faqad yakunu fi hasabt, annabi yace wanda yayi azumin ramadana yabi bayan ramadana da ainihin wato azumi 6 a cikin shawwal to za iya samun asabar a cikin wadannan kwanakin da zaka azumta, wannan ma ba zai zama dalili ba tun farko saboda sha'abana a shawwal kwana 30 kwa 29 zaka yi tsallake asabar zaka iya tsallake duk kwana da kaga dama, wannan azumi ne jama'a mai falala wannan shine watan yin shi, yanzu ga sha mun shiga kwana na 4 a cikin watan to da haka ya kamata mutane su kula, akwai maganganun da malamai suka yi akan mas'alar wanda ake bi bashi shin zai iya yi ko ba zai yi ba, to kaga ita ce irin matsalan sabani din, wasu suka kalli cewa man sama ramadana ma'anar shi sai in kai ramadana cikakke, haka su malam Usaimin suka fassara sai wanda ya ramadana cikakke, da haka in ana bin karagowar ramadana suka ce sai ka fara karasa su ga mace da tai al'ada ko matafiyi ko wanda ya rashin lafiya, haka suka ce wasu malaman kuma tunda suka kalli cewa ai ga Aisha tana cewa ana bin ramadana bana ramawa sai sha'abana yazo, to kana suka ce duk tsawon shekara bata azumin nafila ko mun gane wannan, to yanzu wani ne doka cewa sai ya biya azumin shi sannan zai sai to shawwal, karka ce ba daidai bane, dama kama biya din shine azima kafin kai wani kuma watan ya ishe ka ka biya wanda ake bin ka bashi kai sauran, amma idan ba za ka iya biya duka ba to mu mun fi ganin dacewa kamar da malaman suka ba mu fatawa su mallam Albani Allah ya gafarta mishi cewa ka fara yin sai shawwal dan su suna da lokaci kayyadaje wancan ko na ramuwa bai da wannan kayyadaje lokacin, kamar yadda misali a dabi'ance mutumin da yake bi bashi wannan bai hana yake kyauta ba zai yin kyauta ko da ka ji labarin yake kyauta kai da kake bin shi bashi ba za ka ce kaga ya ki biyan bashi yayi kyauta ba, ba za a ce kyautar shi bata kyautantu ba ko yau sai in ya ƙara da duke shi ne shine malamai suka ce a ba zai yiwu ba mutumin da yake yana da ana bin shi bashi sai kwashe duka dukiyar shi sai ya kyauta da ita ko ya wasici da ita dan yemu masu bashi mugunta to wannan ba za a yadda ba a cikin fiqhu, ina fata mun gane wannan, Allah ya sa mu dace. Na'am,
akan wannan gaban to idan wanda zai maka kyauta din
eh
abu wanda zai yi kyauta din zai ma wanda yake bi bashi,
okay mutumin da ke bin ka bashi ka ki biyan shi bashi sai ka mai kyauta
eh ka biya ne wanda ba zai ka bashi
wannan, to gaskiya ban taba karanta wannan ba oke kana so ka siye shi saboda ya daina takura maka akan bashi ko in ya tabbata cewa hida ce kai kuma sai ka ki karba kai da aka ba eh a bai dace ba eh mahauta suna yin wannan in kana bin su bashin saniya in ka zo sai a yanka ma tsire ka ci a siyo ma fanta ka sha, to kaga yanzu magana da zaka yi ba ta zashi ba dole ka yi magana a natse alama daga nan bacci ya kwashe ka ina ganin gaskiya akwai dabara a ciki akwai hila eh Allah ya tsare mu, to sai ya ce wa amara bi siyamil biyadi biyadi wa qad yakunu fiha sabt, kuma yayi umarni da yin azumin dararrakin nan masu haske 13 14 15 kuma ta yiwu zama akwai asabar a cikin su wa mithlu hadha kaseer irin wannan yana nan da yawa fa hadha al-asram yace ku ga ga Abubakar al-Asram fahima min kalami abi abdullahi annahu tawaqqafa an al-akhd bil hadith ya fahimci cewa abu abdullahi imamu ahmad yayi dakata ya tsaya bai dauki hadisin ba wa annahu rakhasa fi sawmihi kuma abu abdullahi yayi sassauci akan ana iya azumtan asabar haisu zakara al-haditha alladhi yuhtaju bihi fil karaha da ya ambaci hadisin da ake hujja da shi game da karhanci wa zakara anna al-imama fi ilal al-hadith ya ambaci cewa babban limami game da ilimin illa shine yahya ibn sa'idin kana yattaqihi yana kyamar hadisin yana janye jikin shi daga baya da hadisin wa ba an yuhaddisa bihi malan yahya dan sa'idu al-qattan Allah ya gafarta mishi ya kiya bayar da wannan hadisi ya ruwaice shi fa hadha tad'ifu lil hadith wannan kana iya cewa kamar malan yahya ya rawata hadisin kenan wa tadal asramu bima dalla min an-nusus al-mutawatira ala sawmi yawm as-sabt hakanan al-imam al-asram ya kafa hujja da nassoshi waɗanda suke gasanin sun zo ta ko ina waɗanda suke nuna ainihin wato halaccin yin azumin asabar wala yuqalu kar a ce yuhmalu an-nahyu ala ifradi kar a ce a dauki wannan hanin idan an yi azumin shi kadai li anna lafzahu so lafazin yace la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaykum haka irin magana ibn qayyim saboda nassin hadisin yace ne kar ku yi azumin asabar sai in farilla ne ramadana ramuwa kafara bakance da zihari da makamantan su azumin mu da suke dai ainihin wato na dole wal istisna'u dalilut tanawul wannan istisna'i din ne na illa fi mafrud alaikum shine dalilin da za a dauki hukuncin hadisin akai dan in ka ce a'a ana iya yi shi da wani rana to ka kara kenan la tasumu yawmas sabti illa fi mafrud alaikum wa illa an tasumu ma'ahu yawman akhar to ka manzo Allah istidraki kenan ina fata mun gane wannan da kaga Ibn Taymiyyah duk da baya so yayi aiki da hadisin amma yace kar ka fassara shi da irin fassara da mutanen mu suke yinsu cewa ai kar a ware shi ne kai ake nufi kaga dake su malamai ne na gaskiya kowa su yi aiki da Abu Bakr sun san kai da ilimi yace wa hadha yaktadi anna al haditha amma sawmuhu ala kulli wajhin wannan istisna'in yana hukunta cewa hadisin ya game duk wani azumin asabar wa illa law urida ifraduhu da an so a nuna cewa kadai ta shi ne kawai ba a so lama da khalas sawmul mafrudi gaba da ba a shigar da ainihin wato azumin farilla ba li yustasna ballantana a kebance shi li annahu la ifrada fihi dan azumin farilla da ma ai ba a yin shi kwaya daya a shi ne 9 ne ko 30 ko mun gane jama'a fasisna'uhu da aka kebance azumin nan da aka yi da cewa na farilla dalilun ala dukhuli ghairihi yana nufin duk wanda ba azumin farilla ba ya shiga bi khilafi yawmil jum'a sabanin juma'a fa innahu bayyana annahu innama nuhiya an ifradi ita juma'a an bayyana karar cewa an hana yin azumin ta ne ita kadai ana yin ta da rana kafin ita ko rana bayan ita jama'a dan Allah ku ji magana adalci daga malami na gaskiya Allah ubangiji ya gafarta mishi yana fadan wannan fa alhalin zai concluding cewa kara yake da hadisin amma bai yadda hadisin irin fassarar sarrai da malaman yanzu suke mishi malaman kasan nan ba istisna'in dai shine dalilin tanawul ma'ana a ka'idar usulu duk hukuncin da za a yi basin ne akan abinda aka yi istisna'i me aka yi istisna'i shine azumin farilla da ana so a ce kar a kadaita shi ne ba za a kawo magana farilla ba dan dama shi farilla ba a yin kwaya daya inda ba yau ka musulun ta gobe sallah ba ina fata mun gane wannan ana yin shi ne tare da sauran kwanaki 29 kenan ko 30 to kenan kaga in ka ce ifradi ake nufi to kana nufin wannan istisna'in bai da amfani kenan anan yace kuma inda annabi na so ya magana akan ifradi da yayi irin yadda ya akan juma'a dan ita tunda ifradi ne ba a so ayi karar aka bayyana cewa kar ka yi ifradi kai da rana kafin ita da kuma rana bayan ita ina ganin wannan zai iya warware wani bangare na matsala shine kar mutun yayi kokarin lalata istisna'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma ainihin riwaya ka bar shi a yadda yake ka bi wata magana ko wata hanya daban koda kana so ka ainihin wato kewaye ka kibin hadisin wa ala hadha ibn taymiya yace karkashin haka fa yakunu al hadithu da aka hadisin sai dai ya kasance imma shadhan ghayra mahfuzin ko dai a ce shazi ne ba a kiyaye shi da kyau ba wa imma mansukhan ko a ce kuma an share shi wa hadhihi tariqatu qudama'i ashabi ahmada alladhina sahibuhu ibn taymiya yace wannan cewa hadisin mansukhi ne shine tafarkin da tsofaffin daliban imamu ahmad wanda suka zauna da shi irin fasara da suka yi kenan kal asrami wa abi dauda kaman al imamu abubakar al asram da abu dauda as-sijistani mai sunan qala abu dauda abu dauda yace hadha hadithun mansukhun abu dauda yace wannan hadisi mansukhi ne to wani abu mamaki jama'a wannan magana ta abu dauda ya fade ta ba tare da ya kawo hujja ba malaman da suka goyi bayan magana suka kokarin su nemo mishi hujja dan ba a yin nasu a kaida usulul fiqi kamar da kowa ya sani dan makaranta sai da dalili lahiqi ya soke dalili sabiki ko yazo a cikin lafazi daya ko a duba tarihi a tabbatar da wannan ya riga yi wancan sannan ara sai da zai hada su sai dai a ce daya ya soke daya amma hakanan kawai ba a yi wannan iddiyayin sai wasu suka ce abin da yake nufi da mansuki shine saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana kokarin koyi da yahudu a matsayin su na kafirai amma masu littafi fiye da koyin da yake da mutanen makka saboda su kafirai ne maguzawa sun fi wadancan nisa da tafarkin annabawa sai zama yana yin irin ayyukan su a makka da ya dawo madina sai ya daina yin irin ayyukan su da haka da yana yin irin abin da suke sai ya dawo ya daina yin irin abin da suke har suka zo suna zargi cewa wannan mutumin so yake a komai sai ya saba mana ko to da haka duk abin da yake yi da na kwaikwayon su wannan dabi'a ta rashin kwaikwayon su ta soke abin to daga cikin abin da yake yi na kwaikwayon su da shine yace kada a yi azumin asabar saboda su ma ba sa azumin asabar ranar bukin su ne ko mun gani da aka dawo madina sai ya daina yi saboda yanda dai da kwaikwayo da su sai suka ce wannan sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta farke shi game da kuyi da yahudawa shine abin da imamu abu dauda yake isharar cewa mansukhi ne wannan lauyoyin shi ne suka faɗi wannan ko mun gano wannan jama'a shi ne faɗa ba ko suka ce a abin da yake nufi wancan hadisin na juwairiya sai a duba ai juwairiya ta daga cikin matan da suka rayu da manzo Allah karshe karshen rayuwarsa dan haka babu shakka bayan sun yi aure yake ga mata wannan to babu shakka wannan hadisin shine na baya baya da ya ce mata ki azumin juma'a da alamis ko juma'a da asabar haka hadisin ɗayan riwayar ta Abu Hurairah ce Abu Hurairah ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ukun karshen rayuwarsa ne dan haka shi ma akwai yiwuwar cewa karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan maganganu duk waɗannan lauyoyi ne jama'a san ne suna nan da yawa in kana yi karatu cikin mutawalat su suka faɗi wannan amma Abu Dauda bai faɗi wannan magana ba da haka zamu zo mu je raddin da Malal Albani dai musu a cikin Rawul Gali duk zamu bi sai mun karanta wannan masailin jama'a daya bayan daya ba zamu musu wani abu wannan ba saboda duk wanda zai magana zamu ce je ka ji kasadin Malal Albani na ainihin abun nan azumi asabar in kuma baka gamsu ba zo a ma photocopy na wannan littafin shine wallahi akwai malamin da zaka ji fa ya kai malami amma sai kaga kawai jama'a ya shafa irin shi toka yayi waiga kawai ya kalli jahilai ya ce kawai hadisin bai inganta ba yayin da kuma ana ganin malami ne doctor daga wata jami'a da ake ji da ta a duniya sai ya ce a to wana ya rawanta shi wane shi ai ba zai mana wannan wayan ba jama'a mu ba za ka mana wannan wayan ba ko mun daktan ka wala ba za ka mana wannan wayan ba in kana son ka rawata hadisin nan to so muke mu ga bahasi tabbatacce wanda zai yi warware duka waɗannan masailin da Albani ya tattauna musamman Irawul Gali din nan ba za ka ga ko waɗannan da suka tsawaita magana a Zarar Route takikin da suka bekin Albani ba surutai kawai suka cika da kawo hanyoyi dan ɗaliban shi ne ba su kai ilimin shi ba amma shi maganganun da ya a cikin shafi uku da rabi a cikin Irawul Gali din nan ba za ka same shi a ko'ina ba a yanzu dai sai a wannan wajen game da wannan hadisin jama'a don Allah kowa ya je ya karanta kafin a zo wajen ka je ka nemi Irawul Gali in baka da shi ka ruga da gudu ka zo ka je ka su bai da wani tsada zai ce 2500 ba gaba ɗayan shi a san da dai ake siyan waɗannan masu mujalladi tara ɗin nan ko ka je kai downloading soft copy yana nan akan internet mujalladi na hudu ka karanta kai printing ko ka ainihin wato abin nan ka khazzane shi ka kai saving din shi akan device ɗinka akan computer ka ko iPad ɗinka ko Android ɗinka dan ka karanta ka ji tukunnan me aka ce akan hadisin ya aka yi inganta sannan suka fara wadannan maganganun muna ƙara faɗa wannan maganar saboda jama'a ya kamata mu dinga junanmu nasiha ne mu dinga kanmu adalci akan masail na ilimi koda kai malami ne fil jumla in ya zama ga wata qadiyya da kai ba malami bane akan ta to yana da gaskin adalci shine kai shiru akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin duka duniyar nan a cikin addini da rayuwa amma me Allahn tambayar da aka yi masa yace ban sani ba kuma ri amun wahayi Allah na bai sanar shi da ni wannan ba kissa ta kusa shine wannan da suke mujadala wannan mata da ta zo tana rigima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijinta da ya mata zihari me yace mata Allah na bai mun wahayin komai akai ba tana cewa to yanzu ya zan yi kenan yana ce mata Allah na bai mun wahayin komai akai ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana da tawalu'un yace abu bai sani ba sai kai kane sarkin malamai kenan Allah shi kyauta shine sai malam ya ci gaba da cewa kaji da ya gama buge wannan hadisi sai ya ce wa zakara abu dauda bi isnadihi an ibn shihab annahu kana idza dhukira lahu annahu nuhiya an sawm yawm as-sabt cewa ibn shihab az-zuhri babban malami idan aka ambata masa cewa an hana azumin asabar ya qulu ibn shihab sai ibn shihab ya ce hadha hadithun himsiyun wannan hadisi ne na himsawa mutanen garin hims a ƙasa ainihin wato Sham kenan yana nufin saboda Abdullahi dan Busur hadisi Abdullahi dan Busur a cikin shi akwai masu riwaya mutanen garin Hims kuma Hims gari ne da ya shahara cewa akwai masu rauni da ƴan buga hadisan jabu ma'ana yana ishara zuwa ga raunata hadisin kenan to wannan kaga shi ma magana ce wata ke ainihin babu dukka a cikin ta babu tantance magana kamar yadda zaka ji ya ce kai wannan fatawa ƴan zariya ne ce wannan fatawar makarantar Albani wannan Albaniyawa ne wadannan ai ƴan salafiya ne masu rikici wadannan ai fatawar masu cin doki ne duk irin wannan maganganun ne jama'a maganganun ne mutum malami ne amma sai ya samu kanshi a cikin zalla lisaniya sai ya saki maganar da ba haka ya kamata malami ya yi ta ba dan da sai ya ce wane da wane mutumin ƙasa Hims saboda kaza hadisin shi bai inganta ba Allah ya gafarta musu gaba daya wa qala abu dauda nam sai ce wa anil auza'i qala ma ziltu lahu katiman auza'i yace ban gushe ba ina koye hadisin nan hatta ra'aituhu intashara ba sai da jiya sanan na ci gaba da bayyana shi ya'ani hadisu ibnu basrin fi sawmi yawmi sabt wa qala abu dauda yace qala maliku yace hadha kadhibun maliku shi fa kowa kai wa mutaka jama'a yace wannan ƙarya ne to kaga magana munqati ace dan Abu Dawud a tsakanin shi da Maliku akalla mutum uku ne akalla mutum uku ko mutum biyu kamata a samu tsakanin shi da Maliku ko malaman shi su Imam Ahmad malaman shi su ne kamar irin su Shafi'i sannan sai Maliku da haka wannan magana mun katsiya ce kuma dinne take haka take in fact Mala Albani wani abin mamaki ma yace shi bai ga nuskar Abu Dawud wato da wannan ba ma a cikin takhrijin nan da yace shi bai ma ganta ba watakila a cikin wasu nuskokin ne daban tabbas akwai shi a cikin wata nuska daga cikin nuskokin amma dai magana ce mun katsaya dan haka babu tabbacin ingancin ta daga Maliku dan babu isnadi wa aktharu ahlil ilmi ala adamil karaha mafi yawan malamai suna kan magana cewa ne ba makruhi bane har a yanzu kuma jumhuriya inda kai dan jumhuriya ne dan abu mafi yawa to zaka faɗi wannan magana dan har yanzu ma bin Baz Uthaymeen wani mafiyon malaman kasar Makka to haka suke fada sai a ce yayi Albani yayi shuzuzi ne me ma'anar shuzuzi jama'a kawai dan ka faɗi magana ta saba wa ta wani to duk duniya kowa na da wannan kowa na da shuzuzi in dai ka'ida ga wani abin da ka faɗa ya saba wani kai aiki da shi ko to kowane malami sai an bi an ce ga shuruɗin shi za a yi hada littafi a ce sunan shi Shawazul Ulama kowane malami a ware abin da ya shi zuzi a shi sai a ce wannan littafin na abubuwan da ba a yi da su ne saboda shi zuzi inda ya zama ka'ida usul fiqi ina fata mana gano wannan jama'a dan duk suna mutane wannan dabarun ce ai duk malamai sun karkata zuwa ga haka a ƙasar nan ai lokacin da duk malamai cewa suke tijani wali ne mafiyon malaman ƙasar nan ai lokacin da ake ganin shi wali kafin daga baya asirin shi tonu a lokacin shi kenan sai a ce ya zama wali da gaske na fata mun gane wannan ai gashi ma malikiya wanda zai fada maka wannan yana da awwa da dama da yake da malikiya ba sai dai ba yanzu azumin sai tashawwal din nan babu shi a malikiya jama'a imam malik ya ce makruhi ne karanta mudawana ya ce makruhi ne saboda kar jahilai su dauka cikon ramadana ne sadu zari'a dama kaida ce a malikiya yace da haka kada wanda yayi malikiya kuma suna yi yanzu a kasan nan suna ba hadisi ne su ba dama ko ko in ya dace da sarransu ne suke bi ko idan hadisi ya dace da sarransu sai su bi ko da ya saba wa maliku amma idan ba a bakin sa aka fara jin hadisin ba to nan ne za su yi hujja da ya saba wa maliku kaga wannan yahudanci ne shine ka zaba kai aiki da shi wanda bai maka ba kai aiki da ka ki aiki da shi yahudu ne suke yin wannan in aka zo aka ce musu annabi ya ce ga su ce eh wannan ya dace da na annabi Musa da haka babu laifi wasana kuma aka fada ya dace da annabi Musa ba sai su ce a Muhammadu ku rabu da shi ya Allah ku rabu da shi ba uka ce annabin karshe bane eh mu muka ce haka amma wannan abun da yake kawo ai sun saba ta barke annabawa irin wannan magana yahudu suka dinga yi a Madina suna ji suna gani su rufe ido saboda bakar gaba da kiyaya dan ba a bakin su aka fara ji ba wanda annabi ya faɗa an taba ji a bakin sai su murna su ce eh dama ya mun ga muku ba ku ji ya faɗa ba dama mun ga muku wannan yana annabawa ne ran da annabi ya faɗa wani abin da ba a ji a bakin su ba koda sun sani sai su ce a wannan yahudanci ne ƴan uwan mu suke Allah ya tsare mu na'am wa aktharu wa amma aktharu ashabina fa fahimu min kalami ahmada al akhadha bil hadisi wa hamlihi ala al ifradi wasu daga cikin malaman mu a cikin mazhabin ainihin Hanabila su kuma suka fahimci magana Imam Ahmad shine ai aiki da hadisin Al-Busr dinnan alal ifradi cewa sai in wato ranar da kake yin azumin asabar ita kadai ce ma'ana sabanin fassarar da muka ji cewa Ibn Taymiyyah yace kar a sake a yi ta fa innahu su'ila an ainil hukmi an tambayi Imam Ahmad ne daga tsantsar hukuncin fa ajaba bil hadisi ya bada amsa da wannan hadisin وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه امسد da bayar da wannan hadisin yana hukunta yana bin hadisin kenan وما ذكره ان يحيى انما هو بيان بيان ما وقع فيه من الشبهه abinda ya ambata daga yadan sa'idu yana bayani ne akan shubhar da ya samu kanshi a ciki wa haula'i yakrahuna ifradahu bis-sawm amalan bi hadha al-hadith wadancan malamai suna kyamar ainihin wato kadaita rana asabar da yin azumi saboda aiki da hadisin busra li jawdati isnadihi saboda hadisin isnadin shi ya inganta wa zalika mujibul lil amal bihi malaman suka ga cewa wajibi ne aiki da shi tunda ya inganta wa hamaluhu ala al ifradi ka yawmul jumaa wa shahr rajab amma sai suka dauka cewa ana nufin ifradi kamar yadda aka ce jumaa da watan rajab wa qad rawa ahmad fil musnadi min hadis ibn lahi'a haddathana musa ibn wardana an ubaydin al a'raj حدثني جد حدثتني جدتي يعني السماء يتي انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى تاشiga gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam rana asabaci ta same shi yana cin abinci ya tagadda yana cin abinci da hantsi kenan faqala sai yace da ita ta'alai tagaddi bismillah zo ki ci abinci faqala tace inni sa'ima tace ayya manzon Allah ni ina azumi faqala laha sai ce da ita asumti ams kin yi jiya ne faqalat la tace ban yi ba qala kuli ki kariya azumin nan fa inna siyama yawmas sabti la laki wala alayki azumin asabar ba naki bane baki more shi ba bai more ki ba wannan riwaya idan take haka riwaya ce take da matsala saboda ibn lahi'a amma zamu zo mu ji tattaunawa game da ainihin wato wasu shawahi da suke kara wannan isnadi karfi wa hadha wa in kana isnaduhu da'ifan yace kaga wannan duk da yake isnadin shi da'ifi ne lakin yadullu alaihi sa'irul ahadith sauran hadisan suna kara mai karfi wa ala hadha karkashin wannan fa yakunu qawluhu sai zama zancan da ya fada la tasumu yawmas sabti ay la taqsidu sawmahu bi'ainihi illa fil fard karku na faci ranar asabar da azumi sai ranar sai cikin farilla fa innar rajula dan shi mutum yaqsidu sawmahu bi'ainihi yana iya nufatar azumin asabar din ita kanta asabar bi haythu law lam yajib alayhi illa sawm yawmis sabt ta yadda in babu abinda ya wajaba akan shi sai ranar asabar din ya zama ita kadai ya nufata me yake nufi yace kaman aslama kaw mutum ne ya musulunta wa lam yabqa min ash-shahri illa yawmis sabt yau 29 ko 30 ga ramadana sai mutun ya musulunta sai da kuma rana asabar ce to kaga ita kadai zai samu kenan fa innahu yasumuhu wahdahu a irin wannan sura da yayin azumin asabar ita kadai wa aidan yace ha ila yau fa qasduhu bi ainihi fil fard la yukrahu nafata azumin asabar akan farilla babu karhanci ramuwa da mata suke misali zaki iya ramu azumin ki rana asabar haka bakance haka zihari haka ainihin kafara duk waɗannan azumomi ne na farilla ko to mutun zai iya yin su ranar asabar bi khilafi qasdihi bi ainihi fil nafli sabanin nafata asabar a cikin nafila fa innahu yukrahu nan ba a son yin haka wala tazulul karaha illa bi dhammi ghairihi ilayhi waɗannan malamai suka ce babu abin da zai kawar da karhancin nan sai in an gwama asabar da wata rana aw muwafaqatuhu adatan ko kuma ya dace da wani abu da ka saba na azumi kaman siyamu dawuda kenan irin wannan magana da suke fada ko azumin da aka saba yi wani can daban fal muzilu lil karaha fil fardi mujarrad kaunihi fardan abinda ke kawar da kyamar yin shirin asabar in farilla ne shine kasancewa azumin farilla lal muqarana bainahu wa bain ghairihi ba wai in an gwama shi da wani ba wa amma fil nafli amma a wurin nafila fal muzilu lil karaha abinda ke hana azumin azhar ya asabar ya zama makruhi dan mu ghairihi ilai gwama shi da wani aw muwafaqatu ada ko ya dace da wata al'ada wa nahu zalika kuma kamancin wannan wa qad yuqalu ana iya cewa kuma al istisna'u akhraja ba'da suwarir rukhsa wa akhraja al baqi bid dalil cewa shi wannan istisna'i ya fitar da wasu yanayi ne na halascin sauran kuma kowanne sai a tsintsinto dalilan da suka kawo su sai a fitar da su shine azumin annabi dauda sai a dauko wancan hadisin azumin juma'a da asabar juma'a da alamin sai a dauko wannan hadisin wani ma haka a ta dauko hadisan daban-daban shi kuma wannan ya cire inda aka bada sassauci shine farilla kuma manta yana kawo mana mazhabi na biyu kenan yanzu a cikin mazhabin Imam Ahmad mun ji na farko wannan kuma na mutanen baya da yace wa amma aksaru ashabina sune masu yin magana irin magana da ake yawurita a yanzu a wannan zamanin wancan na farkon fa shine mazhabin raunata hadisin tare da cewa a wurin fasara mai kyau cewa tanawulin da istisna in ya bayar shi kadai za a bari ina fata muna ganewa thumma ikhtalafa haula'i waɗannan sai suka yi sabani fi ta'alilil karaha wai me yasa aka kyamaci azum fa'allala ibnu aqil bi annahu yawmun tamassaka fihi alyahud wa yakhussunahu bil imsak tumsiku fihi alyahud wa yakhussunahu bil imsak yace saboda rana ce wanda yahudu suke ainihin kame baki da suke kamewa daga aiki suke yin hutu wa huwa tarkul amali fihi shine suna yin hutu weekend ne na yahudawa wasa'imu shi ko mai azumi fi mazinnati tarkil amal mai azumi ana sa ran ya kasa yin aiki daka in kai azumi ran asabar za ka kasa yin aikin da ya kamata kai na noma ko kiwo ko kasuwanci ko tafiya ko makamancin haka sai zama kamar kai ma kai hutu irin da yahudawa sai zama ka dace da su a hutawa ranar asabar kun ji ta'alil din wane malam ibn aqil daga cikin hanabila wasa'im madinatul tarkil amal fa yasiru sawmuhu tashbihan tashabbuhan bihi sai zama azumin shi ya sa yayi kama da su wa hadhihi illa muntafiyatun fil ahad wannan illa takur ranar lahadi wa allalahu ta'ifatun min al ashabi wasu malaman kuma suka kawo illa cewa annahu yawmu eidin li ahli al kitabi yu'azzimunahu cewa ranar sallah ce ga kitabawa suna girmama ranar fa qasduhu bis sawmi duna ghairihi yakunu ta'ziman lahu da haka nufatar ranar da azumi girmamawa ne ga rana fakuriha zalika kama kuriha ifradu ashura bitta'zim lamma azamahu alkitab kamar yadda sai aka kyamaci kebance asabar da azumi dan kai zama girmamawa ga bukin kafirai kamar yadda aka kyamaci keba ashura da azumi dan kai zama ka girmama ta irin surar girmamawa wadda yahudu suke mata duk da azumin sunna ne amma sai manzo Allah ya ce za mu dinga yi da alhamis dan ya zama mun saba musu wajen yanayin girmamawa mun dace da su a cikin abin da yake shari'a ne a cikin shine azumi na da 9 da 10 ko tasu'a da ashura shukran jazilan wa ifradu rajadin aidan lima yu'azzimuhu almushrikuna da kuma haka aka hana kebance watan azumin tsofaffi da azumi an hana alhamdulillah ya dukum Allah subhanahu wa ta'ala saboda yahuda a kafiran makka mushrikai suna girmama rajab ko shine watan azumin tsofi tsofaffi da ake cewa ana cutar tsofaffi a ce sai azumi gashi duk hadisan ba su inganta ba hadisai ne sama da guda 30 tsakanin na ƙarya da mai rauni da munkari malam ibnu hajar ya tattara su gaba daya a wannan littafi mai suna tabyinul ajab fi bayani ma warada fi fadli rajab ko haka sulta bai ke ina jin ba na manta ba littafin lima warada fi bayani lima warada fi fadli rajab duka hadisai ne gaba ɗayan su matattu jama'a amma sai ga saboda mugunta ta malami a kasan nan sai a ce tsoho ye azumin rajab yayi sha'aban yayi ramadana jama'a wajen kwana 90 ko 100 wani irin zalunci ne wannan shi da aka ce in ba zai iya ba ya sha ya ciyar ku da kuke da karfi duk ba ku wannan azumin ba sai ku ce tsoho ye Allah ta tsoho yanzu duk sun waye ba sa yi jama'a tsofin mu gaba ɗaya ba sa wannan azumin Allah ya kara musu lafiya duk sun waye suna zuwa makarantu na sunna ana koya musu addini na gaskiya Allah ya sa mu dace da sai yake cewa وهذا التعليل يعارض بيوم الاحد wannan ta'alil din za a ainihin gwara shi da ranar lahadi dan shi ma fa innahu yawmu eidin lin nasara ranar lahadi shi ma bikin kirista ne kaga asabar lahadi da ake cewa weekend rabin shi na yahudi ne rabi na nasara fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala dan manzo Allah ya fada cikin hadisin ainihin imamu ahmad da isnadi ingantacce yace al yawmu lana yau juma'a tamu wa gadan lil yahudi gobe asabar na yahudu wa ba'da gadin lin nasara jibu kuma ainihin wazo na nasara ne wannan shine lafazin imamu ahmad sannan muslim ma da bukhari sun fitar da hadisi mai irin wannan ma'ana wa qad yuqalu wani na iya cewa idza kana yawmu eidin in dai ranar biki ne fa mukhalafatuhum fihi bis-sawm lil fitri kamata yayi a saba musu ayi azumi ka a sha ruwa dan ana shan ruwa ne ranar sallah a ci a sha amma azumi fa ba a yin shi ranar sallah ويدل على ذلك ما روي عن قريب مولى ابن عباس قال daga cikin abun da ke nuna wannan shine maganar da aka roto daga Quraib wannan bararran bawa na Ibn Abbas da yace arsala Ibn Abbas wa nasin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama ila ummi salamata as'aluha Ibn Abbas da wasu sahabbai sun aike ni gurin ummu salama inje in tambaye ta in ce da ita ayyul ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aktharuha siyaman wadanna kwanaki ne cikin mako manzon Allah yafi yin azumi qalat tace kana yasumu yawm as-sabt wa yawm al-ahad akthara ma yasumu min al-ayyam yana yawaita azumin asabar da lahadi a cikin kwanaki wa yaqulu kuma yana cewa innahuma yawma eidil mushrikina fa ana uhibbu an ukhalifuhum wadannan ranaku ranakun bikin kafirai ne ni ku ina so in saba ma kafirai ya zama ni ba na yin biki ranar bikin su رواه احمد والنسائي وابن ابي عاصم ودنن malamai duka sun fitar da shi ibn abi asim a cikin kitabul ainihin wato abin nan kenan littafin shi mai suna abin nan mai suna zabu as-sunna na'am as-sunna ta ibn abi asim wasahu ba'd al-huffaz wasu malamai sun inganta hadisin kamar su hakim da ibn hibbana da ibn khuzaima wa hadha nassun fi istihbab as-sawm yawm eidihim wannan nassi ne game da mustahabbancin yin azumi ranar eidin su li ajali qasadi mukhalafatihim ya zama da nufin saba musu wa qadru ya an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusum min ash-shari as-sabta wal ahada wal ithnaini manzon Allah yana yin azumi a wani wata yayi asabar yayi lahadi yayi altinin wa min ash-shahr al-akhar in wata ya sake zagayowa sai yayi azumi as-sulasa'a wal-arba'a wal-khamisa sai alhamis yayi laraba amin yayi talata yayi laraba yayi alhamis rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasana tirmidhi ya rawaito wannan kuma ya hassana shi wa qala kuma tirmidhi yace wa qadra ibn mahdi hadha al-haditha an sufyana wa lam yarfa'ahu ibn mahdi abdurrahman kenan ya rawaito wannan hadisi daga malamin shi sufyanu amma ya bashi a matsayin mauqufi ga aisha wa hadhani alhadithani laysa bi hujjatin ala man kariha yawm as-sabt wahdahu yace wadannan hadisai ba hujja bane ga wanda ya kyamace yin azumin asabar shi kadai wa allala zalika bi annahum yatrukuna fihi al-amala ya kafa hujja da cewa ana barin yin aiki ranan wa sawma madinata zalika madinatu zalika kuma cewa azumi yana zama wato abin sa tsammanin a kiyin aiki dan in ya fada haka fa innahu idza sama sabta wal ahada zala in yayi azumin asabar da lahadi zala al ifradu al makruhu wannan abinda ake tsoro na karhanci saboda ware asabar ya kau wa hasalatul mukhalafa bi sawmi yawmi fitrihim kuma an samu abinda ake nema na saba musu cewa ba a yi ba a sha ruwa ranar bikin su ba abinda yake cewa shine duk mutumin da zai ce wannan shine hujjar shi akan kar ai azumin asabar ita kadai to bai samu hujja ba domin illar da ya kawo ita ce cewa asabar rana ce da yahudu ba sa aiki dan haka in kai azumin asabar abinda yasa ya karhanta dan karka kasa yin aiki kuma kai kama da su to domin in ya fada haka ai Lahadi ma rana ce da wasu su ma kafirai ƴan uwan Yahudu sune Kirista su ma ba su aiki lazumin haka to sai dai ya azumin asabar da Lahadi kenan ma'ana sai dai ya kiyamaci azumin asabar kuma ya kiyamaci na Lahadi dan Lahadi ma in kai azumi nan ma wancan illa tana nan na ka kasa yin aiki da kai kama da Kirista ma'ana dai ya ci kuikuye magana ne cewa masu wannan magana ba su da hujja jama'a wannan shine karshen bahasin da Ibn Taymiyyah yi dangane da ainihin wato wannan mas'ala ta azumin asabar khulasar ta shine ya kawo mazhabi guda biyu daga cikin ainihin malaman da ake kira da suna Hanabila mazhabin farko shine mazhabin malaman da suke ganin hadisin bai tabbata ba imma dai shazi ne imma mansukhi ne mazhabi na biyu na malaman da suke ganin isnadi dai ya tabbata dan haka a sayin da za a fassara wajen fassara sai suka ce a fassara da cewa ifradi kawai aka hana suka illanta hakan da waɗannan manganin da muka ci amma mun ji tun farko ya ce wannan fassara ba za ta tafi daidai da asalin doran hadisin ba ba ta tafi daidai ba da haka kenan kaga jama'a ya tirsasa mana cewa lalle wannan malami ya samu akwana ko to in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo insha Allah kamar da muka ambata mu tattauna waɗannan masail farko mu ji bayani akan ingancin hadisin duka da mala albani zami hujja in Allah ya so Allah ya gafarta mishi ko ana ki ko ana so babban malami ne ala ragami unusul haqirina wal jahilina da haka zamu zo insha Allah zamu ji daga irwaul gali bayani akan ingancin hadisin ya tabbata hadisin ya inganta jama'a kaga mai da martani ga bangare na farko kenan masu cewa bai inganta ba bayani na biyu